نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين شهر إيجاوات رمضان شكرا لهجرة تدبودة داري حدود أربعين دا يدا چه دا حدود غوات انبيار شكرا تدبودة إشتر يوم مشيغا تفسير سورة الحج إن شاء الله. سورة الحج ita ce sura ta 22 kuma tana da ayoyi 78 kawai. Da jin sunan suran ka san abin da take magana a kan shi, ba sai an gaya maka ba. An ce mata suratul hajji, wato tana magana ne akan rukuni na biyar na addinin musulunci, rukunul khamis min arkanil islam, wanda shine rukunin aikin hajji. Baya ga cewa tana dauke da bayani akan aikin hajji, sannan kuma ita wannan sura sai ta taba magana game da tashin kiyama. Me dalili? Saboda aikin hajji yana kama da tashin kiyama. Duk mutumin da ya tafi aikin hajji, wallahi zai ga kamanni na yanda jama'a ke haduwa, da kuma irin bayanai da Alkur'ani ya mana game da tashin kiyama. Allah ya kyauta ƙarshen mu. Wato wannan suran tana cikin surori da suka samu bayani cewa, kamar misali, akwai hadisin da yazo cikin littafin Muwatta, babul qira'ati fi subhi, hadisin Abdullah ibn Amir bin Rabi'a, yace yayi sallah a bayan sayyiduna Umar bin Khattab. Sallaina wara'a Umar ibn Khattab as-subha, mun yi sallar asuba da sayyiduna Umar. فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج. هذا كان سيدنا عمر هنا شو جبنتي؟ أصلى الصباح هي كرنت سورة يوسف أركع أمبركو أركع أتبيها هي كرنت سورة الحج. سورة يوسف ركع أتبركو سورة الحج ركع أتبي. قراءة بطيئة كراتون كم من سيبي باب صولي. Karatun a hankali sayyiduna Umar yake. To shi Urwatu bin Zubair da ya karbo hadisin, sai ya ce ma Abdullah bin Amir bin Rabi'a, wallahi idan laqad kana yaqumu hina yatlu al-fajr, inda ku kace surori biyu ne yake karantawa a sallar asuba, to sayyiduna Umar yana fara sallar asuba ne lokacin da asuba, lokacin farkon sallar asuba, lokacin da ya zama akwai duhu, wato a farkon sallar asuba, farkon lokaci sayyidun Umar yake fara sallar. Sai shi wannan sahabi, shi wannan mai bada hadisin yace na'am, yace ajal kwarai kuwa. Wannan labarin ya inganta yana takariji mishkatul masabir, hadisin 826. Karanta surat Yusuf a raka'an farko, suratul hajji a raka'a ta biyu. Wato su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci musulunci sabo ne fil, ba abin da ake sha'awa ban da shi. To shi sayyidina Umar ba aina shi kaɗan ne, akwai imamu Malik hadisan ya kawo su a jere ne, ya sake kawo hadisin Urwatu bin Zubair, ya ce inna Abubakar ibn Siddiq, sayyidina Abubakar sallar subha, ya yi sallar asubahi. Shi ko ka san abin da ya karanta? Shi sayyidina Umar ya karanta Yusuf al-Hajj. Amma sayyidina Abubakar fa faqara'a fiha suratal baqarati fi raka'atayn kiltayhima. Sayyidina Abubakar ya raba baqara kashi biyu ne. Raka'an farko rabin baqara. Raka'a ta biyu rabin karshe. A sallar asuba ya ka sauke suratul baqara. فقيل له حين سلم لوكacin da sayyidina Abubakar ya gama sallar asuba yayi sallama, sai aka ce kadati shamsu an tatlu'a. Ya shugaban muminai, zamanin ba a kiran su haka, zamanin sayyidina Umar aka fara, yace wa sayyidina Abubakar, rana fa ta kusa ta bullo, wato kamar ana nuna damuwa kenan, ba dai fito bile an ce kai abin da tsayi ba, ce rana ta fi ta kusa fitowa. Kasa amsa da sayyidina Abubakar ya basu, sayyidina Abubakar ya ce law tala'at lam tajidna ghafilina, inda ma ranar ta bullo ba za ta same mu gafalallo ba. Kafin ta bullo sallah muke, ta bullo ta samu muna sallah, waɗanda suke wannan ai ba gafalallo bane. Kaga kuma sallarsa ta dace, saboda mutanen da ya ma irin wannan sallah sun dace. Amma yanzu ba za ka yi wannan abarka ba ai ko? Ladanin ma zai fara barin masallacin. Suratul Baqara, Araba ta biyu. Ai ko daren gaba ɗaya ka soke Baqara an yi ƙoƙari. Bayin Allah, Allah ka sami koyi da su. Al-Imam Zardani ya ce amma yana sharhin wannan hadisin, littafin Muwatta. Yana juz'i na farko shafin 314. Al-Imam Zardani ya ce Malik, Al-Imam Malik ya kawo hadisin a littafin Muwatta. Allah ya masa rahama. Lidalalati ala anna qira'atu subhi tawila. Iyakar abin da ya sa shi sai na al-Imam Malik ya kawo hadisin a littafin Muwatta dan ya kafa hujja ne da cewar ita sallar asuba ana son karatunta yayi tsawo, ba shakka dama daga sallar azhar sai sallar asuba, waɗannan salloli ana son karatun su yayi tsayi. Shi yasa sai Imam Malik sai kawo hadisin Umar bin Khattab ga hadisin Sayyidina Abubakar, ai kawo khulafa'ur rashidun ne. Kuma annabi ya ce mana alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin, ku yi koyi da ni, ku yi koyi da halifofin nan masu shiryarwa shiryayyu. To don haka hujjar al-Imam Malik anan shine ita sallar asubahi ana dadewa, ya kamata a dade. Ai ka dade kana bacci, tun bayan isha kake hutawa, wani ma bai tashi yayi tsayuwar dare ba. In ka tashi asuba ba abin da ke gaban ka banda sallah kawai, saboda haka yasa ita karatunta a bayyane ne kuma a dade. So amma kuma in ka lura da hadisai da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kashi biyu ne game da ita sallar asubahi. Akwai hadisai da suke nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sallar asuba ya gama, kuma akwai sauran duhu, har ma mata suna fita su koma gidaje ba a iya gane matar wani ce wance. Kaga ya gwada maka gari bai waye ba. Manzon Allah ya yi sallar asuba ya gama da sauran duhu da duru-duru aka gama. To amma kuma sai kawo hadisai din nan saboda ya nuna maka sallar asubahi idan an dade din ma akwai hadisai da suka dace da haka, domin Allah ya fadaitar da a dade din a sallar asubahi. Li'annahu ma'lumun anna Abu Bakar lam yadkhul fiha illa mughallisan. Kaga ya nuna sayyidina Abu Bakar ya fara sallar da duru-duru, thumma tawwala hatta asfara, ya dade a sallar kuma har gari yayi haske. So amma kuma duk da haka a fahimtar al-Imam Malik kar a raba sura ɗaya a tsakanin raka'a biyu. Al-Imam Zardani shine sai yake cin sawun sa, yace to ga hadisi da ka kawo na sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ya raba Baqara. To amma shi Malik fahimtar sa ita ce tunda dai ba a samu annabi ya raba sura ɗaya raka'a biyu ba, to kar kai. Ala tunda ga sayyidina Abu Bakar yayi ai ya nuna babu laifi ko? Manzon Allah ya mana izini da mai koyi da su. Yace wa kariha malikun an yaqima al-musalli suratan bayna raka'atayn fil fariza, amma in sallan farilla ce, idan sallan nafila ce babu laifi hatta ga Imam Malik din, li'annahu lam yablughu annahu fa'alahu sallallahu alaihi wa sallam, saboda bashi da wata hujja da ta nuna cewa wato annabi shi yayi haka. To mu shiga sura, mai Allah madaukaki yace
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا قَوْمُ مُتَأَنِّي. Kaga wannan kira ne da ake ga mutane baki da ƴan adam, ba a ce musulmai ba, saboda abin ya shafi kowa. Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ittaqu rabbakum, ku kiyaye Allah mahaliccinku, ku kiyaye shi, Allah ka samu iya. Inna zalzalata sa'ati shay'un azim, lallai girgizan sa'a girgiza abu ne mai girma. wato sa'ar karshe za ta zo da girgiza, girgizan nan ko mai girma ne. A nan Allah madaukake ya ce zalzalatar sa'a, girgizan sa'a abu ne mai girma. Akwai sa'ar da za ta zo, wannan sa'ar za ta kada, kuma kada wata abu ne babba. To idan aka ce sa'a, kalmar as-sa'a, ana kiran karshen duniya da cewa as-sa'a. Da akasari za ka samu hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna magana akan lokacin karewar duniya, ana kiranta as-sa'a, wannan shine abin da yazo cikin littafin hadisi da yawa. Idan ma za su ware babi sai a ce babu ashratis sa'a. To sannan kuma ana kiran farkon lahira ma as-sa'a. To wace ce a ciki? Shin sa'ar da Allah ya ce girgizanta abu ne mai girma, yana nufin sa'ar ƙarshen duniyan nan ko ko sa'ar farko ta lahira? To ba shakka ba sa'ar ƙarshe na duniya bane. Me yasa? Saboda ai mun karanta wasu hadisai a baya wadanda aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Misali akwai hadisin al-Imam Muslim na kitabul fitan, babun fi khurujid dajjal, hadisin Abdullah ibn Amr, akwai irin sa kuma hadisin Abu Huraira wanda shi ma ya zo a sahihul Bukhari, yana kitabul fitan hadisi na 1120, yana kitabul riqaq. To wadannan riwayoyin hadisin sun inganta, zaka samu a sahihul Jami'u sagir hadisi na 7411, sahihul Mawaridid Dhama'an hadisi na 2182. Wato da farko abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana game da sa'ar ƙarshen duniya, idan sa'ar ta zo ba a baka dama, da zaran an yi wato busa cikin ƙaho, to dan adam ba shi da wata dama. Haka ayan alqur'ani ta tabbatar mana, haka ma hadisan manzon Allah suka isar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala taquman sa'atu wa qad nasharra ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wala yatwiyanihi. Sa'ar ƙarshe za ta tsaya, mai sai da kaya ya baza kaya a gabansa, mai sai da turame da yaduka da sauransu, mai saya ya zo ya tsaya ya daga wannan ya warware yana dubawa. Idan aka yi busa cikin ƙaho, to ba za a ƙara cinikin ba. Wanda ya daga kayan zai saya, ba zai iya miƙa kudin ba. Wanda yake sai da kayan ba zai iya naɗa kayansa ba. Kaga ya gwada maka, idan aka yi busa cikin ƙaho, cikin seconds ne duniyan nan tana ƙarewa. Wato damar ba ta da yawa. Ba kamar za mu kaga kai a tunaninka za a ɗan ga alama saura shekara guda mai yawa hasken rana ya ɗan fara dushewa. Allah ya ce ba haka ba ne. In ta zo kwatsam ne kuma a sakan an gama. Allah ka kyauta ƙarshenmu. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala taquman sa'atu wa qad rafa'a akalatahu. Mutum lokacin da sa'ar ƙarshe za ta tsaya, ya daga loma ila fihi, zai kai bakinsa, fala ya ta'amuha, amma ba zai kai ga isar da loma har ya ci ba, da an busa shikenan. Wadannan hadisai sun inganta. Kaga wannan ya nuna cewar ba sa'ar ƙarshe bane, ba sa'ar ƙarshen duniya bane. Saboda ga abin da Allah ya faɗa a gaban ita wannan sa'a din, me yace?
Yawma tarawna tadhhabu kullu murda'atin 'amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin wa hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma'ahum bisukara walakin
azaba Allah shadid. To wannan sa'ar da Allah yake magana a kanta, inna zalzalata sa'ati shay'un azim, girgizan sa'a abu ne mai girma. Ita wannan sa'ar yanda Allah ya siffanta ta, ta bambanta da sa'ar ƙarshe na duniya. Ita wancan sa'a Allah madaukaki yace idan aka busa cikin ƙaho din nan, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihi yarji'un. Da an yi busa, to baka iya barin wasiya, baka ma iya komawa gida, duniyar ta kare. A nan kuma, nan inda kake nan ne ƙarshen rayuwarka. Amma ita wannan sa'ar fa, kaji yanda Allah ya sifanta ta yawma tarawnaha ranar da kuke gani ita wannan sa'ar tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at kowace mai renon yaro za ta shagalta ta yi watsi da yaron nata mai renon yaro uwa kenan za ta shagalta har ta yi watsi da yaron kasan abin da ya raba uwa da ɗanta ba ƙaramin tashin hankali bane to amma dai kaga ya nuna ba take sun mutu bane ko وتبعوا كل ذات حمل حملها كما دم مي تشيكي ذات هيفي تشيكي ابن دكي تشيكي ناتا دم مي مي جونا ذات هيفي جونا دكي تشيكي نتا هذا هر أنسى مدامر هاي هو أكي نوكو وترى الناس سكارا ذاك دمتا أني سنة تشيكي نتيموا إذا أكي سنة تشيكي نتيموا بامي تشيكي هنك لنسا كما الله يسيب أنت دم مي تاني ترى الناس سكارا ذاك دمتا أني أتيموا وما هم بسكارا أما با أتيموا تتبقوا با la hankalin dan adam ya tashi dalilin da ya tada hankalinsa lakinna azaballahi shadid saboda azabar Allah ce mai tsanani wato wannan shi yasa wanda lokacin da wannan sa'ar za ta tsaya to mutane suna shiga wata wato damuwa mai tsananin gaske ana shiga rudu hankali na tashi duk wanda ka ganshi a gigice to kaga wannan sa'ar ba karshen duniya bace a'a wace sa'a ce kenan farkon lahira ne so kun ga sa'ar biyu ce ai sa'ar da duniya ta kare ita ce sa'ar karshen duniya amma sa'ar da duniya lahira ta fara ita ma ana kiranta as-sa'a saboda haka yasa ita wannan sa'a din ita ce Allah ya magana akan ta a suratul zalzala Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha idan an girgiza kasa makuran girgizawa gare ta wa akharajatil ardu asqalaha kasa za ta fitar da nauyin dake cikin ta wannan ne nauyin dake cikin kasa ai gawayyaki da aka binne ne duk za su fito wa qala al insanu ma laha dan adam zai ce me ya samu duniya wanda ya mutu gashi yana tashi sai Allah ya ce yauma idzin tuhaddisu akhbaraha aranan kasa za ta bada labarai na abubuwan da suka auku akan ta ya za a yi kasa ta bada labari bi anna rabbaka awhalaha don Allah ya mata wahayi idan Allah ya yi makasa damar ta yi magana za ta yi magana sai Allah ya ce yauma idzin yasdurun nasu ashtatan kaga ranan mutane na hitowa ne daddaya daban-daban yanzu ai kaga muna da tsari ko kana da aboki kana da shugaba kana da ɗa kana da mata a idan za a tashi a lahira Allah za ka tashi kai kadai in ma da shugaban kasan za ka gani a gaban ka banke shi za ka yi ka wuce babu wani abin da ke tsakaninka da wani liyarau a amalakun saboda ka yi sa a wata ayar Allah ya siffanta irin wancan tashin wancan sa'ar Allah ya ce ya firul mar'u min akhihi mutum yana gudun dan uwansa wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ka guji dan uwanka ka guji mahaifiyarka ka guji babanka ka guji matarka ka guji ƴaƴanka sai Allah madaukake ya takaita maganar ya ce li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni kowane dan adam a ranan al'amarinsa ya ishe shi ina ce shine ma'anan yauma idzin yasdurun nasu ashtata shine yasdurun nasu ashtata mutane sun fito daban-daban shi yasa Allah ya ce wa ma hum bisukara walakinna azaballahi shadid faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yarahu ashe wancan sa'ar daban ce da wannan sa'a wancan sa'a ita ce ranar hisabi ranar da dan adam ke fitowa daga ƙasa to wannan kadawar ita ce Allah yake mana magana akai wannan girgiza wanda za a yi ma zuciyar dan adam wannan girgizan shi yasa Allah ya fassara shi a wancan sura idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha saboda tashin hankali ne kaga za a kada hankalin dan adam har sai ya shiga wato wani yanayi na dimuwa Allah ka sa mu tashi da nutsuwa inda akwai bayin ka masu tashi da wannan sifa Al-Hasan al-Basri la shakka in ka dubi tafsirin wannan sura zaka ga wato muhawara da malaman sunna suka yi game da ita wannan sa'a shin sa'ar karshen duniya ne a sa'ar farkon lahira ne a wata sa'a ce kafin ma karshen duniya akwai malamai da suka yi ta fahimta daban-daban game da ita wannan sa'a akwai waɗanda suke ganin wata sa'a ce za a yi wani lokaci ne zai zo kafin duniyar nan ma ta ƙare wanda za a samu tashin hankali wannan tashin hankalin zai tsananta
ta inda zai kai ga har sai waɗannan abubuwa sun auku wanda Allah tabaraka wataala ya kirga. Al-Hasan al-Basri wanda yana cikin manyan malamai da aka yi tabi'i yace wa haza yadullu ala anna hadhihi zalzalata takunu fi dunya li anna ba'da al-ba'th la yakunu hamlun. Al-Hasan al-Basri yace shi a fahimtar sa wannan girgizan da Allah ke magana sa'ad da za a girgiza duniya dinnan kafin ma duniyar ta zo ƙarshen ta ne. Al-Hasan al-Basri yana da wannan fahimta, yace saboda me? Saboda ai kaga an ce idan abin ya auku mai ciki za ta zubar da ciki, to ya za a yi a tashi a lahira da mai ciki? Ai ba mai ciki a lahira ko kowa zai tashi kadai ne. Saboda haka shi a fahimtar sa ba can kiyama bane a nan duniya ne. Al-Imam al-Baghawi yace amma akwai malamai da suke ganin har yanzu dai ita wancan kiyama ce ba wannan bace, ai ba wannan sa'ar bace, wancan ta farkon lahira ne. Dalili kuwa a tsari irin na larabci ana iya kamanta maka damuwa da abin da ya faru alhali ba zai faru ba. Wato hikimar Allah a nan shine Al-Imam al-Baghawi yace wa man qala takunu fil qiyama, wanda yace wannan sa'ar da Allah ke magana akan ta sa'ar kiyama ce, qala hadha ala wajhi ta'zimil amri, to sai a ce a ya akai Allah yace yawma taruna hatta tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at, idan kiyama ce ya za a yi mace ta tashi da ɗa tana renonsa? Ai kiyama ba a tashi da yaro. Idan kiyama ce wata ba'u kullu zati hamlin hamlaha, ya za a yi a tashi mace mai ciki, mace ta tashi a kiyama da ciki hatta haihu? Ya za a yi mace ta tashi da juna biyu? Babu wannan. Saboda haka ba kiyama ba ne. Sai malamai suka ce wato Allah ya kamanta maka damuwar ne, ba wai haƙiƙa hakan ba ne. Wato Allah ya ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim, kaga wannan kalmar da ya faɗa ya gama. To amma yana so ya kamanta maka girman damuwan girgizan sa'a na tashi daga kabari, girgiza ne mai girma. To Allah yana so ya kamanta maka, sai ya ce to ranar da a ce kaza zai auku, da kaza zai auku. Wato hikimar magana kenan Allah ya sa ta anan, ba wai haƙiƙa mace za ta haihu bane a ranar tashin kiyama, ko ko mace za ta yi watsi da ɗan da take shayarwa, babu wata mace za ta tashi tana shayar da yaro a filin hisabi, babu matar da za ta tashi da juna biyu a filin hisabi. Amma Allah ya kamanta maka idan kana tunanin za a samu tausayi tsakanin mutum da mutum, ai tausayin bai wuce tsakanin uwa da ɗanta ba. To sai Allah ya kamanta maka ya ce da a ce uwa za ta tashi da ɗan da take shayarwa a kiyama, wallahi za ta yi watsi da shi ta gudu. Kaga wannan yana fassara waccan aya ko, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana game da ita tashin kiyama, yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kaga yana kamanta wannan ne, shine Allah yake cewa inda a ce mace za ta tashi a lahira da ɗa tana shayar da shi, za ta watsi da shi ta bacci ta bashi. Inda a ce mace za ta tashi da juna biyu sai ta haihu, wai ba wai hakan zai faru bane. Wato misali ne Allah bayar. Wato sai yake cewa ya bada misalai da larabci, larabawa suna da wannan tsari din. To la shakka abin da ke raba gaddama shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito, hadisin Imran bin Hussein, Allah ya kara masa yarda. Imran bin Hussein yace inna rasulullahi kana wa huwa fi ba'd asfarihi bin qala, wato ana cikin wata tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai, wa kat tafawata baina ashabihi sayru, ya zamanto tazara ta tafiya tsakanin wannan sahabi da wannan, an samu domin in tafiya ta yi tafiya mutane ba su haduwa wuri guda, zaka ga wannan yana nan wannan yana can, tafiya ta yi tafiya, ana cikin tafiyan nan tare da manzon Allah. Rafa'a bihatayn al-ayatayn sawtahu, sai manzon Allah ya daga murya sai ya karanta ayoyi biyun nan na farkon suratul hajj. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tabau kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi shadid. Manzon Allah ya daga murya, shi ko Allah yana isar da muryar manzo ga sahabbai. Falamma sami'a ashabuhu bidhalika, ai lokacin da sahabbai suka ji Annabi ya daga murya, hasul matiya, sai suka ƙara dan mara wajen tafiya. Wato aka matsa wa dabbobi, aka zaburar da dabbobi, sun tabbata wani abu ya faru annabi yana da jawabi da zai wa mutane saboda haka kowa sai sauri yake yi ya iso kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam wa arafu annahu inda qawlihi yaquluhu sun tabbata cewa wannan kira wannan daga muryar da annabi yayi akwai magana da yake so ya wa mutane falamma ta'ashahu hawlahu lokacin da suka kewaye manzon Allah annabi sai ya tsaya wasu san wannan surar ba gashi Allah ya annabi ya karantar da su ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim girgizan sa'a babban abu ne manzo Allah yace ataduruna ayyu yawmin zaka ko kun san wace rana kenan kaga annabi zai gaya mana wace rana ce in ma karshen duniya ne in ma farkon lahira ne manzo Allah yace musu kun san wace rana ce sai manzo Allah yace yawma yunada adamu alaihi salam rana ce da za a kira annabi adam alaihi salam ashe kaga ba karshen duniya bane farkon lahira ne wato an taru a filin hisabi Allah zai kira annabi adam alaihi salam fayunadihi rabbuhu azza wa jalla fayaqulu Allah zai ce ya adamu ib'ath ba'athaka ila an-nari ya kai adam ka tura tawagarka zuwa wuta Allah zai umarni ga annabi adam alaihi salam fayaqulu ya rabb annabi adam zai tambayi Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah وما بعث النار سوى يكما توكر دزا افار تورا وتا ويقول سي الله يجي مس من كل 1999 في النار ادم متون 1999 su shiga wuta wa wahidun fil jannati guda daya tafi aljanna to kaga kotun da daya ne zai tafi aljanna masu tafiya wutan ai gayya ne shi yasa Allah ya kira su ba'sun nari tawagar da ke tafiya wuta ba lokaci guda ba wai daddaye ba la watsa su ake a wuta Allah ka tsare mu a lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan Imran bin Hussein ya ce fa ablasa ashabuhu ai sahabbai gaba ɗaya sai suka rude sahabbai sun kidime hatta ma aubahu bi dahika babu fuskar ɗayansu da ke dariya ko murmushi kowa hankalinsa ya tashi a to in kana da hankali kai tunani a duk dan adam mutum 1000 ne zai tafi aljanna 999 ya mutu ne sallallahu alaihi wasallam to lafiya lokacin da manzon Allah ya ga hankalin sahabbai ya tashi sai ya ce abshiru wa'malu manzon Allah ya ce albishirunku kuma ku dage ku kama aiki duk da haka duk da albishirin manzon Allah dage ka kama aiki saboda wannan rahamar Allah ce rahamar Allah kuma ba a dogara da ita dan ba lalle bane kai ka samu in an ce wannan abu rahamar Allah ne to tana yiwa kana cikin masu samu tana yiwa baka ciki saboda haka ka dogara da aiki shi wannan aiki ya tabbata duk wanda yayin shi Allah zai bashi sakayya duk wanda ya ma Allah aiki to kad ma yayi tunanin Allah ba zai biya shi ba manzo Allah ya ce fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina muku rantsuwa da wanda ran muhammadu ke hannunsa innakum lama akhaliqatayn ai kuna tare da wasu halittu guda biyu na ƴan adam ma kana ta ma shay'in qattu illa kasaratahu duk jama'ar da aka ce akwai yajuju wa majuju a tare da su to jama'a sun yi yawa wa man halaka min bani adam wa bani iblisa sannan kuma bayan yajuju wa majuju fa ga halakakkun kafirai na ƴan adam ga munafikai mabiya iblis da sauransu ashe kaga kenan in aka dubi yawan kafirai a filin hisabi musulmi ba su da yawa akasarin dan adam tafiya wuta zashi saboda galibin yan adam kafirai ne wanda shine abin da alqur'ani ya tabbatar shine manzo Allah ya ce albishirun ku da aka ce cikin 1000 ai yawan mutanen akasari ba musulmi bane saboda ka daina duba inda yawa yake sai ka halaka ka dubi inda gaskiya take kawai Allah ka samu tabbata nan fasurriya anhum sai aka ga fuskokin sahabbai wato sun sake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa i'malu wa abshiru kaga da yace abshiru wa'malu albishirunku amma ku yi aiki yanzu kuma yace ku yi aiki kuma albishirunku kaga shi manzo Allah zai cewa albishirinka ka zauna ka dogara da fatan zaka dace da rahama ko zaka samu tsira ko kana nan kana jira wani malami zai cece ka ka dage kai aiki manzo Allah ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina muku rantsuwa da wanda ran muhammad ke hannunsa ma antum fi nasi illa kashamati fi jambil ba'iri a filin hisabi sai da annabi ya rantsi yace adadin musulmai in za a kwatanta da adadin kafirai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar tabo ne kamar kurji ne da yake jikin raƙumi yawan musulman bai wuce girman kurjin ba sauran jikin raƙumin gaba daya ya mutu ne shine manzo Allah wato ya ba mu kiyasi ta inda zamu iya gane yawan kafirai da kifilin hisabi Allah ka sa mu tsira da imani wannan hadisin yana sahihu sunan at-Tirmidhi hadisi na 3169 sannan akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri shi ma ya bada labari irin na Imran bin Hussein wanda ya nuna annabi ya fassara wannan ayar da kansa manzo Allah ya tabbatar da sa'ar da ake magana akai sa'a ce ta farkon lahira ba sa'a ce ta karshen duniya ba Abu Sa'id al-Khudri hadisin sai yana sahih Bukhari yana kitabur Riqaq in ka dubi ayar da ma al-Imam al-Bukhari yake fassara ita wannan aya da inna zalzalatis sa'ati shay'un azim da kuma sahih Muslim kitabul iman hadisi na 222 Abu Sa'id al-Khudri yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu Allah Allah zai ce ya Adam sai Annabi Adam yace labbaika wa sa'adaika wal khairu fi yadayka amsa kiran Allah sai an ƙara da yabo da godiya gare shi lokacin Allah zai ce masa ukhruj akhrij ba'san nari ka fitar da jama'ar da zata futu huta tunda annabi adam shine baban yan adam kala sai ya ce wa ma ba'san nari su waye kenan masu tafiya wuta ya Allah kala sai Allah ya ce masa min kulli alfin 999 a kowane dubu a samu 999 fazaka hina yashibu sagir lokaci a riwayar Abu Sa'id al-Khudri kenan shine sai annabi da ya kawo haka sai ya ce wannan abu zai auku ne ranar da yaro kan yaro yake furfura fazaka hina yashibu sagir lokacin da Allah zai ce ma annabi Adam a cikin mutum 999 su wuce wuta jinjirin da aka yi barin sa manzon Allah ya ce sai kansa ya yi furfura yana ganin ya tsufa shi ma ba zai kai labari ba barin sa fa akai kaga bai ma rayu a duniyar ba bare ma a samu hisabi amma tunda dole za a tada shi filin hisabi yana ji ana fadin haka kansa zai furfura fa kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildan shiba shine sai annabi ya karanta ayan nan wa tabu kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi shadid fashtadda zalika alayhim al'amarin ya tsananta ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce ayyuna ya rasulullah zalika ar-rajul tunda an ce a cikin mutum 999 su wuce wuta dai ya shiga aljanna kaga ba za ka tsaya tambaya su 999 nan me suka yi a wannan aiki ne mai tsawo ko ka nemi sanin dayan nan da ya tsira me yake yi to tambayan sahabbai kenan ya rasulullahi daga cikinmu nan waye ɗaya ɗin nan kowa so yake ya sani ko shi ne sai manzo Allah ya ce abshiru albishirinku fa inna min ya juju wa ma juju alfan wa minkum rajulun ya juju wa ma juju kadai sun isa su cike wannan gibin sai a samu mutum 1000 wanda suna madadin mutum guda daga cikinmu manzo Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi inni la atma'u an takunu sulus ahli aljanna wallahi ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa ni ina fata ina kwaɗayin in aka shiga aljanna kashi ɗaya cikin uku duk al'ummar manzon Allah ne al'ummar manzon Allah ne kashi ɗaya cikin ukun aljanna gaba ɗaya mu ne Allah ka samu na ciki to me a lokacin da annabi ya faɗi haka fahamidna Allah Abu Sa'id al-Khudri yace sai muka ce kai alhamdulillah wa kabbarna muka yi kabbara kaga akwai alama an tsira sai manzo Allah yace wallazi nafsi bi yadihi kai ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa inni la atma'u an takunu shaqara ahli aljanna ni fa ina kwadayin rabin yan aljanna mabiyana ne kaga da an ce sulusi suna godiya ga Allah suna kabbara sai manzo Allah yace ni a kwadayina aljannar idan an raba ta gida biyu waɗanda ke zama cikin tarabi duk al'ummar annabi Muhammad ne kafin ma a kawo ga sauran annabawa shine sai manzon Allah ya bada misali irin wanda yazo a hadisin Imran bin Husayn. Akwai kuma hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda shi ma ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam akan yawan wadanda za su shiga aljanna. Wanda a riwaya ta Abdullah bin Mas'ud tambaya Annabi yayi masahabbai atarduna an takunu rubu'a ahli aljanna, kun yarda idan an tafi aljanna ya zama kashi ɗaya cikin hudu ku ne? A raba aljanna gida hudu, kashi guda al'umar Annabi Muhammad ne. Faƙalu na'am, suka ce mun yarda ya Rasulullah. Sai manzon Allah ya ce atarbauna an takunu sulus ahli aljanna, kun yarda idan an je lahira a raba aljanna kashi uku, kashi guda ku ne zalla masu zama cikinta? Qalu na'am, suka ce mun yarda. Sai manzon Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi inni la arju an takunu shatr ahli aljanna, ina muku rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa, ni a kwadayina al'umma ta su ne rabin mazaunan aljanna. Wannan abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ne, saboda haka kana iya bada amsa ga kowa. Ita aljanna rabinta al'ummar Annabi Muhammad ne rabinta. Sai manzon Allah ya bada amsa ya ce wazaka annahu la yadkhulu aljannata illa nafsun muslima, don ita aljanna tana da ka'ida, matukar kai ba musulmi bane ba za ka shiga ba. Matukar mutum ya mutu baya tafarkin manzon Allah a wannan zamani, to ba zai tafi aljanna ba. Shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa don haka yasa rabinta al'ummar sa ne. Sannan kuma ga hadisin da ke gwada cewa ita kanta ma bayan an gama hisabin ba a cika ta, sai Allah ya wata halittar da zai cika da ita, wanda shi zai gwada maka akansarin ƴan adam ina suke suna wuta. Allah ka tsare mu. To sai Allah madaukaki a farkon wannan sura ya fara yi mana dokoki. Daga cikin abubuwan da yake hana mu yi akwai jayayya. Me Allah madaukaki yake? Allah madaukaki yake wa minan nasi man yujadilu fillah, daga cikin mutane akwai wanda shi ɗabi'arsa ita ce jayayya, kuma jayayya ta addini. Jayayyar addini ita ce ake kira al-mujadala fillah, yujadilu fillah bighayri ilmin, jayayyar da yake game da Allah kuma na ɗaya babu ilimi, inda yana da ilimi ma da sauki, ba shi da ilimi. Wa yattabi'u kulla shaytanin marid, yana kokarin bin duk wani shaytani fandararre. Saboda haka wato shi bai da hujjar kansa, sai dai ya roro hujjar wasu yana amfani da ita. Ne Allah madaukaki ya ce fa innahu yudillu huna ba alaihi. Allah ya riga ya rubuta mai Iblis alkawari ne, hukunci ne Allah ya tabbatar da shi. Annahu man tawallahu, duk wanda ya jibinci Iblis, duk wanda ya jibinci shaidan, fa annahu yudilluhu, shi ko zai batar da shi. Wa yahdihi ila azabi sa'ir, kuma zai shiryar da shi wato har sai ya kai ga shiga azaba ta wuta. Don haka nisantar shaidan shi ne fi dacewa. Wato wannan ayar tana cikin dalilai waɗanda suka sa malamai suke aibanta jayayya. Jayayya kowane iri, matuƙar ya shafi addini, da muƙabala, da jayayya, munazara, a ce debate, duk wannan ba su da kyau. Wannan shi ne aƙidan salaf, suna ƙyamarsa sai in ya kai ga babu makawa. Matukar akwai sharuɗa waɗanda Allah madaukaki ya faɗa, domin cimma sharuɗan yana da wahala, amma in ka cimma sharuɗan babu laifi. Wannan za ka samu a littafan aƙida, duk littafan malamai magabata da suka yi akan tauhidi, sai ka ga an kawo zammul jidali, jayayya ba ta da kyau. Saboda akasari za ka samu mutum idan malami ne, idan jayayya ya sa a gaba, to za ka samu akasari ba ce duka ba. Ba wai niyyarsa ita ce gaskiyar ta bayyana ba, a'a, niyyarsa ita ce ya samu ɗaukaka ta wannan hanyar. Ya za a yi a san shi, don haka yasa muqabala galibin taribar ta yana ga mai yinta ba addinin Allah ba. Kuma koda gaskiyar ta fito zaka samu mutum bai kokarin ya karba la. To amma idan an samu sharuda babu laifi. Abinda yasa dama malamai suka kyamaka saboda hadisai da aka samu da nassoshi da bayanan salaf daban-daban akan kyamatar sa. In ka lura kamar yanda zamu kawo aya ta gaba can a aya ta 8 ta suratul hajj din Allah yake wa minan nasi man yujadilu fillahi sai yace bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Kaga Allah ya kirga abubuwan da in baka da su to jayayya na addini gare ka haramun ne. Jayayya na addini gare ka haramun ne. Da farko bi ghairi ilmin, idan baka da ilimi, wala hudan babu shiriya a tare da kai, wala kitabin munir baka da hujja ta ilimi na littafi mai baka haske, sai dai abinda wani ya faɗa da shi zaka kafa hujja, amma kai da kanka baka da iya, baka da wata hujjar da zaka iya kare kanka akan abin. So wannan jayayya gare ka haramun ne. In ka dubi littafin tafsirin al-Imam Shawkani Faidul Qadir, Fathul Qadir, subhanallah, yana Fathul Qadir mujallal na uku shafi na 519, al-Imam Shawkani yace ma'anar lafzi abinda Allah madaukake yake cewa minan nasi fariqun yujadilu fillah, daga cikin mutane ana samun wani bangare aikin su shine jayayya. Saboda haka ba wa'azi bane shi yana neman wanda za a yi muqabala da shi ne, ko da ta musulmai ko ta kirista. Saboda haka sai al-Imam Shawkani yace fa yadkhulu fi zalika kullu mujadilin. Saboda haka wannan ya shafi duk mai yin jayayya fi zatillahi indai game da Allah ne, au sifatihi ko game da sifofin Allah, au shara'ihi ko game da shari'ar Allah al-wadiha. Sharadi na daya bi ghairi ilmin, idan ba shi da ilimi, yani ka'inan bi ghairi ilmin, wanda ba shi da ilimi jayayyar addini ba daidai bane gare shi. Irin sa ne zaka samu shi bai karanta addinin musulunci din ba, ya tafi yana jayayya da wani kafiri, shi kuma kafirin ba mamaki ya shekara 30 yana nazarin addinin musulunci. Saboda haka ya san inda zai kamo ka da shubha, kai Qur'anin ma baka riga ka san shi ba, sai ya ce to yi min bayani kan wuri kaza ya kama inda, ya ce ai ya kure ka. To da an ce an kure ka an kada musulunci, sai ya zama an tozarta addinin Allah. Don haka yasa jayayya ba tare da ilimi ba, idan aka ce bi ghairi ilmin ana nufin ilimin nan na haƙiƙa, wanda al-Imam Shawkani yace wal muradu bil ilmi huwa al ilmu daruri, ilimi na larura wanda ka karanta abu ka samu hujja a kansa da kanka. Sannan sai Allah yace wala hudan babu shari'a. Menene shari'a? Al-Imam Shawkani yace huwa al ilmu nazari bil istidlali, huwa al ilmu nazari al istidlali, shine ilimi wanda yake nazari, wanda yake mutum yana kafa hujja da shi, ai a littafi kaza an ce kaza, ai malam wane ya ce kaza, ai kaza da ka faɗa kaza, kana ka karanta abin sosai ba wai kana jin mutane na faɗa ba. Sai ya ce wal aula hamlul amali ala al umumi, al-Imam Shawkani yace jayayyan nan kar ka dauka wani ya shafa, ya shafi kowa, matukar baka kiyaye waɗannan sharuda baka daina ta ya fi maka. وحمل الهدى على معناه اللغوي وهو الإرشاد والمراد بالكتاب المنير هو القرآن. إن أكتشي بايدا إلم للتافي كاكا بيسام القرآن با متنو وني ذاك سامو بيكارن تا القرآن ببيسام حجة سبا أما إنا مقابلة دون كافري وند كافرين نن أبن ديسا يكي چن نصر أكان سسو دا كافرين يجاهي چنك الدين دزارن ياساني يزكا من أقوي كافري لارباوائي ana samun balarabe kafiri. In ka gamu da irin wannan takadari nan da nan sai kariya ka. Saboda haka yasa ba wai ka san hujjarsa ba, ka san naka hujjar, shine abin da Allah ya faɗa yujadilu fillahi bighairi ilmin, wannan ilimi kaga ya shafi nashi littafin wala hudan, ya zama kuma kana rike da ilimin shari'a, ka san ilimin shari'a ta musulunci, sai Allah ya ce wala kitabin munir, kuma ka san littafin alqur'ani, kaga ka san naka littafin, ka san shari'arka, sannan ka san nashi littafin, kaga ilimi uku kenan. In baka hada su ba to gaskiya hadari ne, domin Allah tabaraka wataala ya aibanta mana jayayya da babu ilimi. Misali a suratu Ali Imran aya ta 66, ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilmun, jayayya idan za ku yi, ku yi akan abin da kuke da ilimi a kai. Yaya za ku yi jayayya akan abin da ba ku da hujja a kansa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Imam At-Tabari in ka dubi tafsirin wannan aya yace falima tujadiluna wa tukhasimuna fi ma laysa lakum bihi ilmun. Don menene Allah ke cewa don menene za ku zauna kuna muqabala kuna jayayya akan abin da ku kanku ba ku da ilimin sa? Kaga ya nuna kana son ka daga kanka ne ba addinin Allah ba. Inda addinin Allah zaka daga, farko me ya kamata kai? Ka nemi sanin addinin Allah. Idan ka san waɗannan sharuɗa guda uku babu laifi. Amma in baka san su ba, to babu shakka jayayya gare ka haramu ne. Al-Imam As-Sa'di in ka duba tafsirin sa, Taysirul Karim Ar-Rahman, yana fassara ita wannan aya ta suratu Ali Imran. Yace wa fi hadhihi al-aya dalilun ala annahu la yahillu lil insani an yaqula aw yujadila fi ma la ilma lahu bihi. Inji ibn al-Imam Sa'di yace wannan aya ta tabbatar da haramun ne ga mutum ya faɗi wani abin da bashi da ilimi a kansa, ko ya kai ga jayayya akan abin da bashi da ilimi a kansa. وقد اشتملت هذه الآيات على النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علم. آية تاكون شيء آوة روا أكان أبين دي شاهي مقابلة أكان أبين دي شاهي جايية أكان أبين دي متن باشي دي علم اندي باك دي علمي تو جايية غريكا بعد دي بني أكان الإمام الشوكاني أتكين فتح القدير هذا ينزو يتي وفي الآية دليل على منع الجدال بالباطل. سنقوم آية تانا نونا من الشيوة koda kana kan gaskiya, misali kana da ilimi, bayan kana da ilimin nan da Allah madaukaki ya faɗa, kana da ilimin da ya shafi addinin musulunci, kana da ilimin da ya shafi wancan addini, kana da kuma ilimin shari'a, amma da kuka zauna za ku yi muqabala, sai mutumin ya shigar da son zuciya. To da son zuciya ya zo a daina muqabalar. Misali ka faɗa mar sai ce ba gaskiya bane, kuma ga ta gaskiya ne. Da zaran ka fahimci son zuciya ya bayyana, to a daina. Wannan shine abin da Allah ya shar'anta. Karka ce a dole sai ya yarda la. Da alamar son zuciya ta bayyana sai a daina muqabala. Me dalili? Al-Imam Shawkani yace saboda ai akwai hadisin manzon Allah. Manzon Allah yace man tarakal mira'a walau muhikkan fa ana baminuhu 'ala Allah bi baitin fi rabdil jannati. Duk mutumin da ya bar jayayya duk da cewar yana da gaskiya amma ya daina yinta, ya daina jayayyar alhali shi ke da gaskiya, saboda ya fahimci jayayyar nan ba a doshi inda za a samu maslaha ba, wato za a yi jayayya ne na gwada ilimi, ko za a yi jayayya ne na nuna ɗaukaka da sauransu, amma ba gaskiya ce za ta fito fili ba. Wato in dai ka fahimci muqabala ba za ta samar da natija mai kyau, addini ya ci riba da shi ba. Da zaran ka fahimta a farko, to ka daina muqabala. Manzon Allah ya ce idan ka bar haka, to ni kuwa na maka alkawari idan an tashi a filin hisabi zan karbo maka wasu gidaje da suke gefen aljanna. Wasu gidaje ne a gefen aljanna. Sannan akwai hadisin Abu Umama Al-Bahili wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana za'imu baitin fi rabbil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhikkan. Wanda ya bar jayayya ko da shi ke da gaskiya, to na masa alkawari, wato zan lamunta masa aljanna, wasu gidaje da suke gefanta. Idan an tashi a lahira, idan ka ga manzon Allah, to ka ce wa annabi ina gidajen da kai min alkawari a bani. Manzon Allah ya ce zan baka su. Ka tsaya za a yi jayayya ne akan al'amari sai ka fahimci akwai son zuciya, to ka daina. Ko da za a ce wani an kure shi, ka yadda ka tashi kai tafiyarka. Manzon Allah ya ce ni kuna ma alkawari sai ka samu wani gida a gefen aljanna. Saboda an ka fahimci cewa muqabalar ba ta da amfani. Muqabala ce da aka shirya saboda a kunyata ka, ko saboda a ɗaukaka wani, ba addinin Allah ba, kuma ko da gaskiyar ta fito ba karɓa za a yi ba, to kaga ya zama wasa da addini, saboda haka haramun ne. Jidali game da Allah haɗari ne. Wajibi ne mu san da haka. Saboda Allah madaukaki ya faɗa mana a suratu Ghafir. Yace ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina mene kafaru. Babu wanda zai tsaya yana jayayya da sunan Allah sai kafiri. Ya tsaya yana jayayya da sunan Allah akan son zuciya, Allah da kansa yace duk wanda zai yi wannan to kafiri ne. So kaga jayayya kenan abin da ya tafi son zuciya da ya fita ka bar shi. saboda haramun ne yana raba mutun da addinin sa nan take wanda akwai hadisi da aka samu hadisin Amr ibn al-As an samu hadisin Amr ibn al-As wanda ke misalin haka wato wata rana ya shiga masallaci sai ga wani yana karanta alqur'ani sai Amr ibn al-As yazo kusa da shi ya saurara kasan Amr ibn al-As ko bai musulunta da wuri ba ya musulunta ne bayan an yi fatu makka su ne ainihin manyan dakarun kafirai a lokacin da ake ta yaki da kafirin makka amma daga baya da ya musulunta sai zama su ne kuma manyan dakaru waɗanda ke taimakon addinin musulunci to bayan musuluntarsa ya tsaya sosai ya karanta alqur'ani to ranar da ya shigo masallaci sai ji wani yana karatun alqur'ani sai ji shi ba irin wanda annabi ya koya mai ba sai ya mato ya ce mai kai man aqra'aka waye koya maka wannan karatu sai mutum ya ce rasulullahi sai manzo Allah ya koya mai ce kai faqad aqra'ani ha rasulullahi ala ghairi hadha ai Allah manzo Allah ya koya min ni ma wannan surar da kake karantawa amma ba irin wannan karatun ba ko bazan barka ka ringa barna a littafin Allah ba kaga jayayya ta ya taso saboda haka dole ne mu tafi ga annabi kawai sai dai raba mu fa zahabna ila rasulillahi sai kama kwalan wannan sai aka je wajen manzon Allah sai ya ce to ya rasulullahi ai ayatu kaza wa kaza da suka zo gaban annabi sai wannan ya ce ya rasulullahi ayar kaza da take wuri kaza barin karanta inna gama ina so ka min tambaya ina so ka min bayani shikenan sai ya karanta summa qara'aha sai ya karanta wannan ayar yana gamawa sai manzon Allah ya ce hakaza unzilat haka aka saukar kaga yayi daidai kenan fa qala al-akhar shi ma Amr ibn al-As sai ya ce to ya rasulullahi ni ko barin karanta wannan ayar ne ma wato da hikima suke son annabi ya raba musu wannan gardama fa qara'aha ala rasulillahi sai karanta sai ya ce alaysa hakaza ya rasulullah shin yanda na karanta ba haka bane sai manzon Allah ya ce hakaza unzilat haka aka saukar da ita ta kaga da busu gane ba su sun dauka kira'an iri guda ne fa kana rasulullahi sai manzon Allah ya ce inna hadha alquran kun ga litafin nan unzila ala sab'ati ahrufin an saukar da shi akan harafi guda bakwai harafin kira'a sun kai bakwai fa ayyu zalika qara'atun duk wato salon karatu da ka dauka manzon Allah ya ce faqad ahsantum kun kyauta wato Allah ya saukar da salon kira'a ta alqur'ani har bakwai wato wannan shi kansa dadin mu'jiza ne na alqur'ani a ce karatun littafin ma yana da salo-salo don Allah ina so ka gaya mu wannan littafi a duniya ya samu wannan tsari littafi ne a duniya amma salon karatunsa ba ɗaya ba ne wallahi sai alqur'ani wanda wannan mu'jiza ce shi ko salon karatun alqur'ani din nan ba ma a littafi ba ne ilimi ne wanda makaranta suka dinga ɗauka daga bakunan makaranta tun daga bakin manzon Allah da sai manzon Allah ya ja hankalinsu sai ya ce musu wala tumaru fihi kar ku yadda ku yi jayayya game da alqur'ani fa innal mira'a fihi kufr don ku jayayya game da alqur'ani kafirci ne a wata riwayar ya ce ayatul kufri alaman kafirci ne so kaga kenan ka tsaya ana jayayya da kai akan alqur'ani kuma akwai son zuciya alama ce ta kafirci wannan dalilin yasa al-Imam Shawkani ya ce ko da a ce ka samu sharuɗa na yin jayayya ɗin ka cika sharuɗa na yin muƙabala waɗanda Allah ya sanya a wancan aya da muka karanta har a hakan ma lokacin da za ku tsaya muƙabala idan ka fahimci wanda za ku yi muƙabala da shi akwai son zuciya a tare da shi ko akwai inda aka dosa ba gaskiyar ce ake so a karɓa ba to kar ka yi saboda ƙarshenta kai ma za ka samu naƙasar imani hadisin Amr ibn wato ibn al-As ya isa wato ya zama hujja yana sahihul jami'i saghir hadisi na 6687 to sai Allah madaukaki ya kafa mana hujja akan cewar kiyama din nan za ta tsaya kar ba mu yi shakka me yace
ya ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العود لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا وأنبتت من كل زوج بهيد.
الله سبحانه وتعالى سيكاو حجة da yake tabbatarwa mutumin da yake musanta za a tashi bayan mutuwa. Allah ka sani mana imani. Na akwai wadanda ba su yadda za a tashi ba. Ba su yadda ba. Ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min al-ba'si. Idan kun kasance kuna cikin kokwanto game da tashi bayan mutuwa. To ku dubi tsarin halittar da aka yi muku. Fa inna khalaqnakum min turabin. To ai mu muka halice ku farko daga ƙasa. Daga turbaya shine annabi Adam abaku annabi Adam halittarsa daga ƙasa ne summa min nutfatin sannan halitta taku muka yi ta daga maniyyi asali da larabci an-nutfa shine al-maniyyu wanda asali idan aka ce an-nutfa ana nufin al-ma'ul qalil ruwa kadan shi ake nufi da an-nutfa wato Allah ya halice ku ne daga maniyyi ثم من علقاتن sannan daga gudan jini adamul ghalil shine al'alaka maniyin daga baya koma gudan jini thumma min mubgatin sannan ya koma tsokar nama an kira ta mubga wato nama kadan gurgudan taunawa shi sa aka kira ta mubga wato daga farko maniyi ya koma gudan jini ya koma tsokar nama kaga yana ta canza halitta wanda kuma da ikon Allah to in ya koma tsokan naman nan mukhallaqatin akwai wanda ana karasa halittar shi wa ghairu mukhallaqa sannan kuma akwai wanda ba za a karasa halittar sa ba daga tsokan naman sai Allah ya ce a fitar da shi saboda haka sai uwar ta yi barin sa sai ta yi barin sa yana gudan jini shikenan yani afsakto kaga tun ma halittar ka tana tsokan nama ba a gama suranta ta ba Allah yake da iko akan ka sai ya ga dama zaka zo duniya da rai shine Allah ya ce linu bayyana lakum dan mu muku bayani wato mun fada ne dan mu muku bayanin me dan wannan bayani ku kafa hujja da shi akan ikon Allah wato ikon Allah anan kamar yadda ke cewa linu bayyana lakum ai Allah ya faɗi wannan saboda ya zama bayanin amsa ne gare ku amsar ita ce ibtida'il khalqi ala qudratihi ala al-i'ada wanda ya iya fara halittar ka kai kanka ashe sakewa zai mara wahala kuma fara halittar ka din ma ba daga abu ɗaya ne kawai ba sai da aka caccanza matakai sun kai uku kaga ana nuna maka an kware kaga maimakon ya zama daga maniyi kawai sai ka fado duniya mutum a'a sai da aka dinga caccanzawa daga maniyin aka mai da kai ka zama gudan jini daga gudan jini aka mai da kai tsokan nama kaga ana ta nuna iko a kanka sai juya ka ake daga wannan zuwa wancan daga wannan zuwa wancan wanda ya nuna akwai kwarewa inda a ce daga maniyi ne mutum ya zo ya fito duniya sai a ce a to me yiwa in za a sake za a wahala amma abu ne wanda Allah ya yi shi da kwarewa kuma gashi ya nuna maka ya iya saboda haka ya faɗa ne dan ya maka bayanin ikon sa da ya iya fara halittarka wannan ikon fa yana da ita zai iya sakewa sannan sai ya ci gaba da bayani wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma wani yaron ma bayan an gama halittarsa gashi an suranta halittar kaga bari na farko daga tsokan naman ne ba a tsara halittar ba bari na biyu fa bayan an gama suranta yaro a mahaifa to ba kowani yaro ne ma zai tabbata a mahaifan ba nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma sai wanda muka ga dama shine jinjirin da yake tabbata a mahaifa zuwa lokacin da Allah ya aje masa zuwa lokacin haihuwa kaga kenan akwai yaron da za a yi barin sa an gama suranta halittan amma bai kai ga an busa masa dai ba shi ma kuma nan za a yi barin sa ya fado duniya a mace kaga mataki na biyu kenan summa nukhrijukum tifla sannan mu fitar da ku kuna jarirai summa litablughu ashuddakum da kadan sai gashi har sun kun girma kun kosa kun isa karfin ku yaro yana jinjiri kaga ya koma yana rarrafe daga nan ya fara zama daga nan sai tafiya ko ana nan sai kaga har ya girma ya zama magidanci ya samu karfi yayi aure sai Allah ya ce wa minkum man yutawaffa amma ba kowa yake tsufa ba wani da zaran halittar ta gama cika sai Allah ya kashe shi yana shekara 30 wani 40 wani 50 ba kowanne yake tsufan ba wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda ake karban ransa kafin ya tsufan wa minkum man yuraddu ila arzalil umr daga cikin ku akwai wanda ake maida shi zuwa ga rayuwa mafi kaskanci shine lokacin da mutum ya shiga rayuwa tsufa komai sai an mara likaila ya alama min ba'di ilmi shay'a sai ga dan adam dake da ilimi yanzu an waye gari bai sani ba sai an tuna mar duniya ta gagare shi wanda wannan ma dalili ne har yanzu na cewar Allah zai iya tada ku da ya baka ilimi yanzu ya karbe zaka ga ana da ba kamar wani amma yanzu ko suna aka ce ka tuna wani ce kai waye kenan ya mamanta shi saboda yawan shekaru to Allah bai tsaya ba sai da ya kara da wani misali wataral arba hamidatan ka dubi kasa tana mace tana bushe shine hamidatan ya bisa fa idza anzalna alaiha alma'a amma da mun saukar mata da ruwan sama ihtazzat sai kasa ta motsa warabat sai kaga tana girma sai kaga kasa da da a bushe take kaga ciyawa na tsuro da can kana hangen wuri daga baya ina itatuwa wuri yayi duhu dalilin ruwan sama kuma wannan abin Allah zai sake maimaita shi abadi ana nan ana nan rani na zuwa zaka komai ya bushe in kaga wurin a bushe sai ka dauka ba zai ba abinda zai sake toho amma da an saukar da ruwan sama Allah sai fitar da shi wa ambatat wa rabad wa ambatan min kulli zawjin bahij ruwan sama din nan yana tsirar da dukkan wani nau'in toho mai armashi yani sinfin hasani don haka idan ruwa ya sauka in ka tafi kaga yanda ciyayi ke fita da ganyayyaki abin sha'awa wasu kaga koraye wasu launin ruwan kwai iri-iri furen niga sunan mutane na sha'awarsu duk dalilin ruwan sama guda daya duk shekara Allah yana maimaita mana wannan ashe wannan bai isa ka gane wanda ke hakan zai iya tada kai ba wannan sura Allah ya faɗe ta a sura ta gaba da take ta ita ce suratul mu'minun aya ta 12 zuwa 14 inda Allah ya kawo misali irin wannan ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين تو مي فائدة تسعى الله مدوكي وانا ايكي سيبا مؤمسا ايكي ذلك wato fa'idar a gaya muku wannan misali na halittar kudin halittar ɗan adam kansa fa'idar a tunatar da kai zalika don ku sani ne li ta'lamu bi anna Allah huwa al-haqq Allah kadai shine na gaske Allah kadai shine abin bauta na gaske wa annahu yuhyi al-mauta kuma Allah mai iya rayar da matattu ne shi yasa ya baku wannan misali wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne bisa dukkan komai duk abinda Allah ya ga dama zai yi shi wato shi yasa yake gaya muku haka yace baya ga haka fa
wa
anna sa'ata atiyatun kuma Allah yana gaya muku haka ne don ku tabbatar sa'ar da aka fada din nan ta kiyama atiyatun tana tafi wato zaka ce me yasa Allah ya mana misali da halittar dan adam me yasa Allah ya mana misali da saukar ruwan sama shine Allah yake dalili don ku tabbatar sa'ar wato hisabi tana tafi la raiba fiha babu ko kwanto game da zuwanta wa anna Allah yab'athu min fil qubur kuma Allah yayi alƙawari sai ya tayar da waɗanda suke cikin kaburburan nan mutanen da ake ta binne su nan akwai ranar da Allah sai ya fitar da su doran ƙasa Allah ka samu dace wajen fitar mu to sai kawo wancan aya da ta biyu wanda muka yi magana akan ta game da jahayayya yace wa minan nasi man yusajidu lillah ومن الناس من يجادل في الله akwai daga cikin mutane wanda ke jayayya game da al'amarin Allah bigair ilmin ba tare da ilimi ba wala hudan ba shi da shari'a wala kitabin munir ba shi da kuma sanin littafin alqur'ani shine littafi mai haskawa ba shi da bai san Allah ba bai san ilimin shari'a ba ba shi da ilimin kuma alqur'ani akwai zaka samu hatta cikin kafirai da mutanen banza zaka samu wani zai tsaya ya dinga jayayya da mutane kuma bai yi karatu ba dan ana samu hatta cikin musulmai zaka ga malami ne bai yi karatun ba amma shi abin da yasa a gaba shine jayayya ko ba wai saboda ya daga addini bane la saboda ko dai ya kunyata wasu ko kuma saboda ya daga kansa to haka nan cikin kafirai ma ana samu zaka ga mutum shi kokarinsa shine ya dinga jayayya akan addini yana kokarin kare ƙarya Allah ka tsare mu Allah ya siffanta shi da cewa sani ya ito fi bi duk yanda za a yi karka yadda ka yi jayayya akan addinin Allah saboda ka cimma wata bukata musiba ne wallahi in ma kana sha'awar saka dena ka tsaya za ka yi jayayya akan addinin Allah don ka samu ɗaukaka musiba ce don haka yasa muka kawo waɗancan bayanai kaɗan ne in ka dubi littafan aƙida da salaf suka rubuta wallahi littafan aƙidan salaf za ka ga yadda ake tsawatarwa game da jayayya dangane da al'amarin Allah duk mutumin da zai tsaya ya ce zai yi gardama da gaskiya saniya itufihi yana lankwasa kansa liyudilla an sabilillahi saboda ya batar da mutane su bar addinin Allah Allah ya yi alkawari lahu fid duniya fiziyun sai ya ji kunya a duniya kuma ka lura duk mutumin da ya zauna aikinsa shine jayayya akan ƙarya to ba zai gama lafiya ba Allah sai ya kunyata shi wannan alkawari ne gashi nan da ya faɗa ka zauna ba ka da ilimin babu shari'a illa kawai manufarka ka batar da mutane saboda ka ka ringa jayayya akan abin da baka da ilimin sa Allah ya yi alkawari ya ce tun daga duniya sai ya ji kunya wani zikuhu yawmal qiyamati azabul harim kuma a ranar kiyama za mu dandana masa azabar gobara Allah ka raba mu da wannan sifa Allah ka gafarta mana sai ya ce me zalika bima qaddamat yadaka wannan lokacin da ake wa mutum azaba a lahira ana gaya masa dalilin azaban nan saboda abin da hannuwanka suka gabatar ne wa anna Allah laysa bizallamin lil abid kuma lalle Allah shi bai mai zalim ba mai zalimtar bayansa bane wato azabar da ake maka sai an gaya maka dalilin ta ma a ranar tashin kiyama Allah ka tsare mu wa minan nasi
wa minan man ya'budu Allah ala harf wa ila sa'ahu khayrun huma allabi wa ila sa'ahu fadzaran tunil talab ala wadhi khasiran dunya wa dakhira la arzu al khusra amul mubin
wa minan nasi kuma daga akwai wasu daga cikin mutane man ya'budullaha ala harfin wanda yana bautan Allah ne akan gaba nahu harfil jabali wato kamar mutum ne yake kan gabar gaba ta dutse fa in asabahu khairun idan alheri ya same shi a wannan tafiya da ake itma annabihi sai ya nutsu da addinin wa in asabathu fitnatun idan fitina ta same shi in qalaba ala wajhi to zai juya ga fuskarsa zai bar wannan addini wato inda kaga mutane idan kaga ana tafiya ta addini karka dauka za a kai karshe tare wani ana tafiya ne da shi saboda tayi dadi da tayi daci sai ka neme shi karasa shi dama yana gani kanan ake gane gaskiya inda kaga fitina na tare da waɗannan to ba gaskiya wurin su sai ya gudu wato shi a ganin sa ai addinin gaskiya shine addinin da babu fitina inda za a samu fitina a wannan tafiya to ba addinin gaskiya bane shine Allah ya ce khasirar duniya wal akhirah wannan yayi hasaran duniya yayi hasaran lahira zalika huwa al khusranul mubin wannan ko ita ce hasara mabayyaniya wato wajibi ne mu sani ita fitina dole ne za ta auku a lokacin da fitina ta auku gare ka a matsayinka na musulmi akwai abubuwa guda goma wadanda ya kamata ka rike duk mutumin da ya iya rike waɗannan abubuwa guda goma to fitina ba ta raba shi da imani Allah ka samu iya idan fitina ta auku ka rike abubuwa guda goma matukar ƙari ka rike abubuwa guda goma insha Allah wannan fitina ba za ta hallaka ka ba za ta raba ka da addininka ba na farko shine kai imani da kaddara ka rika tuna ma kanka imanin da kake da shi na kaddaran Allah tabaraka wa ta'ala ai Allah shi ya faɗi haka waɗannan abubuwa guda goma kusan duka cikin alkur'ani Allah ya ambace su malamai suka ciro da farko in fitina ta same ka kai tunani ai dama kai mumini kai imani da kaddara ko wanda Allah ya faɗa a suratul hadid aya ta 22 ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum babu wata musiba da za ta auku a duniya babu wata musiba da za ta same ku a jikinku illa fi kitabin min qabli an nabraha fa ce wannan fitina tuntuni mun rubuta tana litafin lauhil mahfuz inna zalika ala llahi yasir kaga in ka yadda da wannan aya kaga duk abin da ya same ka a rayuwarka ka sani waye ya turo wannan Allah ne saboda ka yadda da aya ta alqur'ani kuma abin da yasa Allah ya faɗa mana haka yace likai la ta'asau ala ma fatakum saboda in kun rasa wani abu kar ku yi takaici wala tafrahu bima atakum idan kun samu wani abu kar ku yi takama dan ka samu kar kai takama domin dama Allah ya rubuta zaka samu in ka rasa kar kai takaici domin Allah ya rubuta dama ba zaka samu ba wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur kuma in ka dawo suratu tagabun aya ta 11 Allah yace ma asaba min musibatin illa bi iznillah babu wata musiba da za ta sauka a duniya face da izinin Allah duk abin da yazo duniya da izinin Allah tabaraka wataala yake zuwa saboda haka wata cuta ta same ka ba cutar ce ta same ka ba da izinin Allah ne kuma haka Allah yake ba wa man yu'min billahi yahdi qalbu wanda yayi imani da Allah ya shirye da zuciyarsa idan baka yi imani da Allah ba sai ka koma kaddara aiwa da ya sa ma ciwo wanda kuma halaka ce saboda haka matakin farko da fitina ta samu mumini abu na farko ya tuna imanin da yayi ga Allah game da kaddara domin shine imani wanda dan adam yake fara rasawa kafin mutum ya halaka Allah kallaka tsare mu abu na biyu fa idan fitina ta same ka sai ka tuna cewa ai duniyar gaba ɗaya haka Allah ya tsara ta ne Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi kabadin ai Allah ya ce mun halicci mutum ne dama cikin wahala in ka dubi gwagwarmaya kake tun kana ƙarami gwagwarmaya ake an samu na cin na rana ana neman na dare ya za a karya gobe ya za a samu abin da za a ciyar da iyali kayan sallar mai zuwa ma ba mu da shi gwagwarmaya ake ta yi ko ba haka ba ne saboda haka yasa Allah yake cewa shin dan adam yana tsammanin babu wanda ke da iko kansa wato halittar duniya gaba ɗaya halitta ce da Allah ya yi ta a cikin wahala wato karka ɗauka dama duniya gidan hutu ne wanda ya ɗauki wannan yana ruɗan kansa ne duniya ba gidan hutu ba ne gidan wahala ne shi haka Allah ya faɗa laqad khalaqana al-insana fi kabad. To kullum wahala ta same ka sai ka dauko aya ta 140 da suratu Ali Imran sai ka rika tunawa in yamsaskum karhun faqad massal qauma karhun misluhu. In wata cuta ta same ka ba kai ne farko ba, ai irin wannan cuta ta samu dubu ko ba haka bane? Me Allah yake nufi tilkal ayyamun dawiluha bainan nasi, waɗannan kwanaki haka muke caccanza su tsakanin mutane. Da kana da kuɗi Allah ya karbe ya ba mu wani, kai kuma ka zama talaka, ko kana talaka ya daga kai ya baka kuɗi, ko kana da ido ya karbe, wato haka Allah yake ta canza kwanaki tsakanin mu. Meye hikimar da tasa Allah yake haka? Waliya'lamu Allahu allazina amanu, saboda Allah ya san masu imani. Saboda haka rayuwa gaba ɗaya jarabawa ce. Idan wata fitina ta same ka, tunaninka na biyu shine ita rayuwar duniya, dama ba wajen hutu bane. Da fitinan ta zo ka ce to a dama muna jira ai. Allah ka tare mu. Na uku shine ka rika tuna ma kanka cewa kai baka da ikon komai. Me ka mallaka a jikinka? Jikin naka ma ba naka bane. Ko naka ne? Ba naka bane. Duk abin da kake ganin naka ne, wallahi ba naka bane. Haka Allah ya gaya mana, wa bashir sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wannan kalma ta dauki abubuwa guda biyu. Na farko, innal abda wa ahlihi wa malahu mulkun lillahi haqiqa. In kace inna lillahi, kana nufin da kai da iyalanka da dukiyarka, duk abin da ka mallaka na Allah ne. Haƙiƙanin gaskiya ba naka bane, na Allah ne. To tunda ka yarda na Allah ne, to kaga kenan, idan Allah ya karba ma ba za ka tada hankalinsa ba, mai abu ne ya karba abin sa ko? Sannan na biyu fa, wa anna masiral abdi wa marji'ahu ila Allah mawlaqul haqq. Komai dadewa sai ka koma ga Allah, shine ma'anan wa inna ilaihi raji'un. Idan kana tuna wannan, to babu shakka Allah ya maka albishir. Shi yasa da farko yace wa bashir sabirina, kai albishir ga masu hakuri. Yau idan ka rasa da dan ai a ajiya Allah ya baka, ai ba naka bane. Idan ka rasa dukiya, dukiyar ba taka bace ta Allah ce. Idan ka rasa kai kanka ma kai rashin wani abu na lafiyarka, to ai lafiyar ta taka dama kyautar Allah ce. Allah ya baka ya karba, ina zalunci. So duk abin da ka rasa a duniya, idan kana tuna cewar kai dan adam mallakan Allah ne, mutum ba zai tabe ba. Allah shi kare mu. Sannan na hudu, mutum ya rika tuna sakayyar da Allah ya alkawari zai ba mu mutanen da suka yi hakuri. Saboda Allah ya alkawari a cikin Alkur'ani, ita duniyar nan tunda wajen wahala ne, in ka yi hakuri da wahalan akwai ladan da Allah yake baka. Kar ka dauka wace kai rashin lafiya, ka fita ka wahala wajen neman halal. Wahalar da kake sha din ana rubuta maka lada, saboda ka yarda da Allah, baka auka ma haram ba. Za ka yi aiki mai wahala saboda ka samu abin da za ka tsare mutuncinka. Wannan aikin da kake matukar baka shigar da haram ba, to Allah yana rubuta maka lada akan shi. Walladhina amanu wa amilu salihati lam nubawwi annahum min aljannati ghurafan tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Sai Allah yace ni'ma ajrul amilin alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Wannan suratul ankabut aya ta 58. Allah madaukaki yace waɗanda suka yi imani, da farko musulmi ne, yana aiki mai kyau a sana'ar tashi, babu algush, babu cuta. Sai Allah yace nayi alkawari ina gina masa benaye a cikin aljanna. Kaga imani kawai ya rike aikin sa, babu ha'inci. Sai Allah yace ni'ma ajrul amilin, suwaye masu samu? Alladina sabaru, sai masu hakuri. Kai hakuri da wannan sana'ar taka duk da wahalar da kake sha. Wa ala rabbihim yatawakkalun, sannan ka dogara ga Allah. In baka samu ba, Allah ne bai bayar ba. Kar ka yi tsammani akwai dabarar da zaka yi wanda zai saka samu. In kaga ka samu, Allah ya kaddara za a samu. Amma kar ka yadda wani ya roƙe ka an ce ka bi malamai an yi kaza, zaka san ina halaka ce. To duk wanda ya bi wannan tafarki ya rasa imani, wanda ya rasa imani ya rasa alƙawarin da Allah ya yi. Kuma kar mu manta abin da Allah ya ce, ma inda kum yanfadu wa ma inda Allahi baqin. Duk abin da kuke da shi a duniya dama zai ƙare. Kaga in kana tuna abin da ka mallaka zai ƙare, dan ya ƙare hankalinka ba zai tashi ba, ko? Allah ya ce wanda yake wurinsa shi ke tabbata. Wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. waɗanda ko suka yi haƙuri to za mu saka musu ladansu da mafi kyan abin da suka aikata. Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Duk wanda ya aikin kware namiji ko mace to Allah zai mai sakayya. Na biyar, ka rika yaqinin cewa komai tsanani, inda duk aka samu ka shiga tsanani ka sama ranka sauki na tafe idan dai kai musulmi ne. Komai tsanani da aka shiga ka rika tunanin sauki na tafe. Me yasa? Saboda Allah ne ya alkawari. Allah ya yi alkawari a cikin Alkur'ani, ya ce ma annabi fasbir inna wa'adallahi haqqun, kai haƙuri ya kai Muhammadu, alkawarin Allah fa gaskiya ne. In fitina ta zo yi haƙuri, Allah ya yi alkawari fitina ba ta dawwama. Wala yastakiffannaka alladhina la yuqinuna, in babu yaqini mutum ba zai yarda da wannan ba. Balle kuma alkawarin Allah ya ce sayaj'alullahu ba'da usrin yusra, Allah zai sanya sauki wato a bayan an samu tsanani. Allah ya yi wannan alkawari, saboda haka duk inda mutane suka shiga tsanani idan sun yi haƙuri sauki yana tafe. Allah ka sauke mana. Na shida, abu na shida, ka rika tunanin ba wanda zai taimaka maka sai Allah. Saboda haka idan zaka nemi taimako, ce nema wurin Allah, wanda shine abin da Annabi Musa ya gaya wa Banu Isra'il a suratul A'raf aya ta 128, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Annabi Musa ya ce wa musulmai, ku nemi taimakon Allah ku yi haƙuri. Don haka idan abu ya tsananta, idan ka shiga wata damuwa, wa za ka nemi taimakonsa? Allah ne. Kuma ka haɗa da haƙuri, shi ne abin da Annabi Musa ya faɗa. Saboda in shi taimakon Allah ba ya zai taho maka a lokaci guda ba ne, tunda duniyar gaba ɗaya wurin jarabawa ce, kai ma sai Allah ya jarabce ka kafin ka samu taimakon. So sai ka haɗa da haƙuri. Shi yasa Annabi Musa ya ce ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi, amma kar ku manta wal aqibatu lil muttaqin, kyakkyawan karshe yana ga mutumin da ya kiyaye dokokin Allah. Abu na bakwai fa shine ka zan kana tuna cewa Allah ya bamu littafi, a cikin littafin nan sai Allah ya bamu labarin wasu da suka yi haƙuri a cikin Alkur'ani. Wato komai tsananin fitinar da ta same ka, ka rika komawa kana waige, kana tunanin Alkur'ani ya zo da misalai na mutane masu haƙuri, don me ba za ka yi koyi da su ba? Tunda Allah ya kawo mana misalai, misali a suratul Hudu aya ta 120, Allah ke gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli, waɗannan labarai na manzanni da muke ta gaya maka ya kai Muhammad, muna gaya maka labaran nan saboda me? Ma nusabbitu bihi fu'adaka, saboda mu ƙara ƙarfafa zuciyarka ne da shi. Ashe kaga idan ka shiga damuwa sai ka nemi Alkur'ani, da ka ɗauko kissar wani annabi sai ka ji sauki na zuwa ma. Wato Allah ya gaya ma annabi labarin manzanni saboda ya ƙarfafa zuciyar manzon Allah. Sai ya ce waja'aka fi hadhihi alhaqqu wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin, kaga ashe ba annabi kadai bane, a cikin Alkur'ani gaskiya ta zo maka, wa'azi ya zo maka, sannan tunatarwa ne ga masu imani. Kaga har mu ma idan har wata damuwa ta same mu, koma ga Alkur'ani, mu dubi tarihi, za mu samu sauki. Wanda a suratul an'am aya ta 34, Allah madaukake ya ce wa laqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta ataakum nasruna wa la mubaddila li kalimati Allah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Kaga Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, manzanni sun zo kafin kai, kuma an cutar da su, an cuce su, amma sun yi haƙuri akan ƙaryata su da aka yi da cutar da su ɗin nan, suka yi ta haƙuri zuwa yaushe? Sai Allah ya ce hatta atahun nasruna, har dai nasaran mu ta zo. Ashe nasaran Allah tana tafe. Duk inda za a cutar da kai akan gaskiya kai haƙuri, lokaci yana zuwa wanda Allah zai tabbatar da wannan gaskiya. Allah kuma ya ce ma annabi wala mubaddila li kalimati Allah, ba wanda ya isa ya canza alƙawarin Allah. Allah ya yi alƙawari sai ya taimaki mutumin ƙwarai. Wa laqad ja'aka min naba'il mursalin, Allah ya ce to ba ga labarin manzanni ya zo maka ba Alkur'ani? Ba ka duba labarin manzanni ya zama abin misali gare ka? Ashe idan muna komawa ga Alkur'ani muna duba labarai da suke cikin Alkur'ani, za mu rika samun sauki na fitina da take samu mu a rayuwarmu. Abu na takwas shine mu rike ibada. Tun mutumin da fitina ta same shi ya rage ibada, to fitinan nan ta ci shi da yaki. in fitina ta zo ƙara ibada ake. In fitina ta zo ka ƙara ibada, idan fitina ta zo ka rage ibada, wallahi fitina ta yage, ta ci nasara a kanka. Allah ka tsare mu. Akwai hadisin al-Imam Muslim wanda Ma'aqil bin Yasar ya karanto daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rawaito yana cewa manzon Allah ya ce al-ibadatu fil harji ka hijratin ilai, ibada a lokacin tashin hankali ladanta kaman hijira ne zuwa ga manzon Allah. Idan an shiga tashin hankali ba kaga cewar kana ibada, to ladarka kamar mutumin da ya hijira ne ya koma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. A ce yau manzon Allah yana duniya, ka tashi daga garin da kake kai tafiya sai ka isa wajen manzon Allah, wani irin lada zaka samu? Manzon Allah yace to ladar mutumin da ya ibada a lokacin tashin hankali ke. Kaga idan fitina ta zo to karka bar ibada, ka dage. To sai Allah ya kawo mana nakara, wato karka yadda ka nemi taimakon kowa in ba na shi Allah ba. Yace yad'u min dunillahi ma la yadurruhu, ka karanta abu na tara? Komai tsananin fitina ga musulmi kada ya yadda yayi tunani akwai wanda zai yaye masa wannan fitina ba Allah ba. Shi yasa Allah yace yad'u min dunillahi, suna kiran wani Allah, ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu, abinda ba zai cutar da shi ba zai amfana da shi ba. Zalika huwa dalalul ba'id, wannan shine bata man mai nisa. Mutum ya shiga fitina kuma ya dada karasa kansa a cikin fitina, kana ganin akwai wanda zai iya yaye maka wannan fitina wanda ba Allah ba? Me yace gaba?
Yad'una man dhabbu aqrab min naf'i
yabisa al-mawla wa lamisa al-ashi, yad'u laman darruhu aqrab min naf'ihi, yana kiran wanda cutar da shi ne ma yafi kusa min naf'ihi akan amfana da shi. Labisa al-mawla wa labisa al-ashi, tirda mai taimakon kuma tirda abokin hulɗa. Shi wanda ake neman taimakon nasa tirda shi, wanda yake neman taimakon shi ma tirda shi. Allah ka tsare mu. Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu Allah madaukake ce inna Allaha yudkhilu alladhina amanu, Allah yana shigar da masu imani, wa amilus salihati, wadanda suka yi ayyuka ingantattu, yana shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anharu, gidajen aljanna wadanda koramu ke gudana karkashin su. Innallaha yaf'alu ma yuridu, Allah yana aikata abin da ya nufi. Allah ka nufe mu shiga gidan aljanna. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah,
Allah ya yansurahu Allah bid-dunya wal akhirati falyamdud falyamdud bisababin min as-sama
wato sai Allah ya kawo misali ga Larabawa da suka yi zamani da Annabi. Wato idan kana da hasada da manzon Allah, kana hasada da cigaban da Annabi yake samu a garin Makka, yanda mutane ke musulunta, shine Allah ya ce man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah, wanda ke ganin Allah ba zai taimake shi ba, ba zai taimaki Annabi ba, lamirin yana komawa ga manzon Allah. Wannan hasara guda ce. Wanda yake tsammanin Allah ba zai taimaki Annabi fi dunya wal akhira, a duniya da lahira ba, to sai dai ya kashe kansa. Shine abinda Allah ya faɗa, yayi aikin banza, dan ko Allah sai ya taimaki annabinsa. Falyamdud bi sababin, shine Allah ya ce ka mika igiya ila sama'i, bi ma'ana saqful baiti ala qaulil aktharina. Galibin malaman tafsiri suka ce abinda Allah ke cewa idan kana tsammanin Allah ba zai taimaki Annabi ba a duniya da lahira, to ga abin da ya fi maka sauki, ka nemi igiya ka daura a rufin ɗakinka, summa liyaqta, ka tabbatar ka yanke wato rayuwarka, summa liyaqta bi ma'ana liyamudda alhabla, ya miƙar da igiyan hatta yanqati'a, har sai igiyar ta kai ga wato katsewa inda zai samu yankewar numfashinsa, fa ya mutu sai ya mutu. Wato abin nufi, idan kana ganin kyashinka hasadarka baka san manzo Allah yayi nasara to mutuwa ta fi maka saboda ba shakka annabi sai yayi nasara falyanzur sai ya duba ya gani hal yuziban na kaiduhu ma yabi shin kaidin da yake kullawa wato ta kawar da abin da ke bata masa rai wannan kamar yanda wasu malaman tafsiri suke fada wato Allah ya kawo ne dan ya bada misali ga cewar hasada bata hana mai rabo ya samu wato kamar annabi kamar Allah yana cewa idan kafirin Makka yana ganin bai jin dadin nasaran manzon Allah to abin da yafi masa sauki shine ya rataye kansa ya mutu saboda ko manzon Allah yanzu ma ya fara samun nasara kuma kaga lokacin ma ai musulunci bai sauka sannan ba ko har yanzu ko musuluncin gaba yake ce sai Allah ya ce gwanda ma ka kashe kanka yafi sauki amma nasaran manzon Allah abu ne wanda yake bayi da lokacin karewa wato babu wanda yake da aiki a gabansa kamar wanda ke ganin zai iya fada da addinin manzon Allah sannan aiki ne ja saboda wanda ya aiko addinin yana gani ba fa zai barka ba kara mana aya guda وكذلك كما هكني انزلناه ايات مكسوكر da shi a matsayin ayoyi bayyanatin masu dauke da bayanai wa anna allaha yahdi man yurid allah yana shirye da wanda ya ga dama allah ka samu na cikin wadanda kai nufin shiryan su ka gafarta mana kurakuran mu ka karbi ayyukan mu ka gafarta wa iyayen mu kai albarka mu zuriyar mu ka biya mana bukatu ka karbi ibadar mu ka yaye mana kowace fitina Allah madaukaki ka sa ibadar da muke karɓar biya ce kuma Allah ka sa muna cikin masu shiga aljanna Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahul bihi bainana wa bain ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya Allahumma matta'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna subhanaka اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا ده مو تشكو